اللهم إني أعوذ بك أن أشرك بك وأنا أعلم وأستغفرك بما لا أعلم muna godiya ga Allah madaukakin sarki da ya kaddara tattaruwar mu a wannan masallacin na masjidul da'wati wal irshad anan anguwa ta Cité de Dieu domin gudanar da karatun littafi na bulughul maram da muka soma a satin da ya gabata. Muna fatan Allah madaukakin sarki ya dakatar da mu da fadin daidai, sannan kuma ya ba mu ikon aiki da abinda muke karantawa. Kafin mu ci gaba, akwai tambayoyi guda biyu. Tambayoyin guda ta gwabraye ce, guda kuma ta masu aure. Yanzu za a yi zaɓi, ta masu aure za mu ba da amsa ko kuma ta gwabraye? Ta masu aure, tunda su ma duk mai rai ango ne ko? To bari mu ba da ta masu auren, inda sauran lokaci sai mu ba da ta gwabraye. To ita wannan tambayar wata ‘yar uwa ce ta jini, ta tambaye ni. Wadda rattizuwa ce, take cewa shawara ce take nema wata aminiyar ta ce a bikiyarta suke zaune da mijinta. Ce rayuwarsu a zahiri abun sha'awa, hatta ma idan ana kwatance da ma'aurata na gari ana kwatance da su. Ta ce amma sai dai kashi da boye zaman ba a jin daɗinsa. A zahiri lahiya lau kowa ya gani zai yaba, ta ce amma a boye a cikin takura ake zaune. Me take nufi da wannan? Tace ita mijin nata dai duk wani abu da take so yana mata, ba ta da matsala da shi. Dabi'u masha Allah alhamdulillah, abinci kuma alhamdulillah, ci da sha lafiya lau. Tace matsala guda ce shine bangaren sunnar aure, ma'ana bangaren saduwa, baya biya mata wannan haƙin. To tace ta sha kawo mata koke, wanda ta shi ma tana kawo mata wannan koken, tana ba ta haƙuri. To yanzu dai har ta kai ga cewa ba matsala za ta yi tambaya, shawarorin da aka bata za ta gaya mata, tunda ita tana cewa ita yanzu tana so kawai ta rabu da shi, don saboda ita tana da bukata, shi kuma mijin baya bukata. Tabbas wannan tambaya ce wanda duk wanda yake ma'aurati idan shi wannan tambayar su ce shi za ta kada, musamman kuma wanda wannan cutar ta shafa. Don mu san da cewa wannan cuta ce wanda take so ta zama ruwan gari ga duniya, ma'ana shine ƙarancin sha'awa da ke tattare da wasu daga cikin mafi yawancin maza, ko da yawa daga cikin maza. Inda binciken da aka yi a kwanakin nan da na gani a BBC suke cewa kusan mafiya yawancin 29 ko kaso 30 cikin 100 na maza suna fama da wannan matsalar ta rashin sha'awa. Kaso 30 da nawa? 30 ko kuma 29. Ba wai ba su da sha'awar bane, kuma ba wai wanda ba su da aure bane, a ana nufin masu aure. Bayan waɗanda su kuma suna da sha'awar amma kuma ta karanta. To wannan shine kenan. Da farko dai yana da kyau mu san da cewa yana ɗaya daga cikin maqasidul zawaj, manhoji na aure, kamar yadda malaman maqasid suke cewa ishbabur raghabatul jinsiyya. Yana daga cikin manufa ta aure shine biyan bukata ta sha'awa, domin kowanne dan adam, mace ce ko namiji, komai imaninsa, ko da a ce annabi ne ko, yana sha'awa. Kuma wannan sha'awar idan ta taso, to sai dai a yi ɗaya cikin biyu, ko ya yi haƙuri ya cije, ko kuma ya biya ma kansa bukata ta wata hanya, in ma ta hanyar aure ko kuma hanya wadda ta kauce ma hanyar addini. Wannan shine kenan. Sha'awa ɗabi'a ce ta dan adam, dole sai ya yi sha'awa. Kenan yana daga cikin manufa ta aure biya ma juna sha'awa tsakanin mace da namiji. Shi yasa malamai suke cewa dalilin wannan manufar, idan aka rasa wannan manufar a cikin aure, to ya halatta ɗaya daga cikin ma'auratan ya nemi a raba auren. Namiji shi yana da sandar saki ko? Ita kuma mace ba ta da sandar saki, amma tana da sanda ta me? Ta alfasu, neman a raba. Wannan shi ne kenan. Da farko dai kamin a kai ga neman a raba, shawarar da za mu ba ta shi ne, yana da kyau kamin ta ɗau hukunci ga hannu ta zamna da mijin su yi magana, ta nuna mishi da magana ce ta tsakani da Allah. Ma'ana ita ta isa, ita zaman da suke ya ishe ta, in ma ya biya mata bukata, ya zangi biya mata bukata lokaci zuwa lokaci, ko kuma ya rabu da ita. Wannan shi ne, ma'ana ya kamata a ce ta binciki namiji, sun canza yawo, domin a yanda take nunawa kamar ita na kumiyar mata, ita ta nuna ma mishi. Ke idan ta nuna tana bukatar shi, sai ya kawo da kai, ko kuma ya hita daga ya zafka daga bisa kan gadon, ko kuma ya ce mata shi ya gaji. Ta ce kullum haka ake. wannan al'amarin ya faru hatta a lokacin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam. Inda mun karanta hadisi na Bukhari da Muslim, akwai ɗaya daga cikin matan sahabbai da ake ce ma Imra'atu Abi Rifa'a, ta zo wajen manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ta ce, ya ma'aikin Allah, na armi Ibn Zaid Ibn Zubayr, sai dai shi matsalar sa al'aurarsa kamar kyalle take. Me take ni kamar kyalle? Shi ne ba ta tashi, ma'ana ba zai har aisa ba. Kun ga tun anan sunna mun hatta a lokacin manzon Allah mata sun yi me? Sun yi wannan koke. Ashe dan mace ta yi wannan koke ba shi ke nuna ta yi rashin kunya ba? Kunya ce wanda ba a boye ta, domin boye wannan kunya yakan iya kai ga fadawa a cikin sabon Allah madaukakin sarki. Kinan farko ta fara ganin mishi, ta matsa masa da ashe idan ya kasance mai ke da suna dan baya son ta ne, an baya saduwa da ita, to ya sauke mata. Idan ya kasance baya da lahiya ne, ta gaya mishi haka. Idan ya kasance baya da lahiya ne, to ita za ta taimaka masa wajen a nemo magani, domin maganin karancin sha'awa ana samun magani idan aka bi hanya wadda ta dace, ta taimaka mishi. Idan ya kasance kuma sihiri ne, shi ma haka, ta taimaka mishi a wajen a ciwo kan wannan al'amari. Malamai har yanzu suna ba da wata mahuta, idan ya kasance mutum yana da karancin sha'awa, ya kasance matarsa Allah ya jarabce ta da mai tsananin sha'awa, suna ba da daga cikin mahutar da namiji zai bi wajen biya wa matar tasa bukata, shi ne ya amfani da hannunsa, domin ya halatta namiji ya amfani da hannunsa wajen biya wa matarsa bukata. Amma sai dai baya halatta ita matar ta sa hannunta ta biya matarta bukata, kamar yadda namiji haka ya halatta ya sa hannu ga matar ta sa mishi hannu, amma bai halatta ba shi ya sa hannun shi ya wasa da wani. Domin Allah subhanahu wa ta'ala yake cewa da yake yaban mutanen kirki, yake cewa illa ala azwajihim aw ma malakat aymanihim, mutanen kirki ba sa biyan bukatar su sai ta hanyar matayensu ko abin da damar su ta mallaka. To malamai suka ce ta hanyar matayensu kenan, nan ya nuna matarka ko mijin ko miji zai iya sa hannu yayi wasa don saboda ya biya mata bukata. Wannan kuma amsa da na bada ita ce amsa da Imam Ibn Baz ya bada, malumai da tizawa magabata, yace yana daga cikin mahutar da namiji zai bi don biya ma matar shi irin wannan bukatar. Kenan akai sai dai idan wannan hanyoyin suka cutura, kuma tana ganin cewa in har ta ci gaba da zama da shi za ta iya fadawa a cikin sabon Allah, to abin da ya alkhairi shine ta nemi a raba auren. Kuma a wannan lokacin ba za ta maida mishi da komai ba, don matsalar ba da gare ta take ba, daga wa take? Daga gare shi ko? Wannan shine kenan. Muna fatan Allah madaukakin sarki ya kawo muna ƙarshen wannan matsalar, ko kuma ya sassauta muna wannan matsalar. Sai dai sau da yawa kun san da mata suna da tasiri a wajen da yake da suna ƙarancin sha'awa ga mazaje. Daga cikin tasirin da mata suka yi shi ne a ran maji, likitoci sun tabbatar da yana tasiri ko? Aka ce yana tasiri sosai, yana daddake namiji. To kun ga su kuma akwai wanda ba sa iya miya ma sai da a ran maji, to yawan sa a ran maji. To kuma sai dai ka a zo kuma a kisa a ran majin namiji kita abinci ko? Kenan sai a dai a nan ɗan kamantawa. Bayan wannan akwai wani aran maji da mata suke yi, wanda wannan yaya ta da nake baku labari tana yin shi. Aran maji ne na cirel, in ka ce za ka ce kamar wanda aran maji ne aka sa, kuma na cirel ne. Bayan wannan suka ce daga cikin tasirin da mace take yi wajen karancin sha'awa na ɗa namiji zuwa gare ta shi ne rashin kwanciyar hankali. Idan ya kasance mace tana tadawa mijinta hankali, to wannan zai iya karanta sha'awarsa zuwa gare ta. Kinan a wannan wurin sai nuna mana shi mata yana daga cikin tasirin da za su ga mazajensu su kwantar musu da hankali. Wannan shi ne kinan babbar matsala ce wadda tuzurai ba su san wannan matsalar, sai wanda suke ma'aurata. Allah ya kawo, Allah ya sa dai, Allah ya sauke, za a ci wani insha Allah. Ta gabarayen kudi ne bashi sai ta fi na sama, ina ji ita wannan amsa in muka bara ta sai kun tara mini kudin kujerar baka, don saboda amsa ce mai tsada. Jayyid, za mu zo hadisin da muka tsaya shine hadisin Abi Huraira. In ba a manta ba har yanzu muna a cikin Kitabul Tahara babul miyah, hadisi na biyar a cikin wannan babin. Malik yake cewa wa an Abi Hurairata radiyallahu anhu, an karɓo daga Abi Huraira yardar Allah ta ƙara tabbata a gare sa, qala, yace, qala rasulullahi sallallahu alaihi wasallam, manzo Allah tsira da aminci Allah su kara tabbata a gare shi, yace, la yaghtasil ahadukum, kada ɗayan ku yayi wanka, fil ma'i da'im, a ruwa, a cikin ruwa wanda suke a wuri guda, wa huwa junubun alhali yana da janaba. Wannan hadisin kenan Abu Hurairah yake cewa manzon Allah ya ce kada ɗayanku yayi wanka a cikin ruwa wanda suke a ina ji ba shi bane za mu tashi na Abdullahi bin Umar dai shi ne hadisi na hudu kenan. Wa an Abdullahi bin Umar radiyallahu anhuma, an karbo daga Abdullahi dan Umar yadar Allah ta kara tabbata a gare su shi da ma'aikinsa, qala yace qala rasulullahi sallallahu alaihi wa sallam, manzo Allah tsira da aminci Allah su kara tabbata a gare shi, yace idza kana alma'u qullatayn, idan ruwa suka kasance randa guda biyu, lam yahmil alkhabatha, ba sa dokar najasa, wa fi lafzin, a cikin wani lafazi, lam yanjus, ba sa yin najasa. Akhrajahu al-arba'a wa sahahahu ibn Khuzaimah, mutum hudun nan suka rawaito sa kuma ibn Khuzaimah ya ingantar da shi, wal hakim da hakim, wa ibn Hibban da imam ibn Hibban. Kenan wannan hadisin ibn Umar yake cewa manzo Allah yake cewa idan ruwa suka kai adadin randa guda biyu, ba sa daukar najasa. Me ma'anar randa guda biyu? Kullakin nan malumai suna kiyasta sa, idan aka kiyasta da litr, suke cewa yana kai litr 160 da wani abu, litr 160 da wani abu. Kenan idan ruwa suka kai wannan adadin, ba sa daukar najasa. Wannan hadisin yana bayanin a aqsamul miyah ne bi'tibari al-qillati wal kathra. Wannan hadisin yana bayanin kashe-kashen ruwa idan aka kasa su zuwa ga yawa da kadan. Malumi suke cewa ruwa idan aka lura da yawan su sun kasu kaso guda uku, akwai alma'ul qalil, ruwa ɗan kaɗan su ne wanda basu kai wannan ba, basu kai adadin randa guda biyu ba. An san randa ko manya-manyan abin ga tukaran da ake sa ruwa a can da, ko da yake har yanzu akwai inda ake amfani da su. Na farko shine alma'ul qalil, ruwa ɗan kaɗan su ne wanda basu kai adadin kullatayn ba, basu kai adadin litr wannan 160 kinan da muka ce ba. Na biyu shine alma'ul kathir, su ne ruwa masu yawa, su ne ruwan da suka kai adadin wannan adadin da muka gani na kullatayn ko abin da yake da haka. Na uku shine almustabhar, su ne ruwan da suke bullowa daga inda suke, kamar rijiya, kamar ruwan rijiya, kamar ruwan ishiyar ruwa, kamar ruwan teku. An gane da kyau ko dukkan wannan ana ce mishi ma'ul mustabhar? To wannan shine kashe-kashen ruwa. To wannan hadisin yana bayanin cewa ne muhimmancin wannan hadisin shine duk ruwan da suka kai adadin randa guda biyu, to najasa ba za ta iya lalata su ba, domin duk najasar da za a zuba ba za ta kai adadin su ba, ko to sai sa manzo Allah ya faɗi haka. Kina misali da aje a kawo katon tano, tano yana cike da ruwa, sai wani yaro ya zo ya tsarga fusari, in ma yana iya hawa sama ya tsarga fusari, wanda ruwan sun lalace ko ba su lalace ba, dan saboda me? Dan saboda sun wuce adadin da za su iya lalacewa, shine ma'anar wannan hadisin. Amma a shi da aje za a ciko su da ruwa, sai dan yaro ya zo yayi me? Ya zo ya tsarga fusari a cikin wannan ruwan, to ya za a yi a wannan lokacin? Za a zubda su? Anya ko kuma ta hadisi na jiya? Me aka ce? Me ake lura? Abubuwa guda nawa ake lura da su? Hakun manta ko? Yauwa, to nan ne ke nawa hadisin zai aiki. Ashe inda ake lura da ɗanɗanon ruwa da kuma launin su da kuma me? Da kuma warin su ko? Warin su shine zai kasance ruwa kaɗan ne. To nan ne wannan hadisin zai aiki. In ruwa kaɗan ne aka zuba najasa a ciki, za a duba najasar ta canza shi ko ba ta canza ba, ɗaya daga cikin wannan abubuwan ya canza ko bai canza ba. Amma idan ruwa da yawa ne aka zo aka zuba najasa, ba ma za a tsaya binciken sun lalace ko ba su lalace ba, kawai za a amfani da su. An gane da ke wannan hadisin? To wannan shine muhimmancin kenan. Kenan wancan al-asnafu salata da aka ce suna amfani ne wajen ruwa kaɗan, amma idan ruwa suna da yawa to ba a ma lura da wannan kin, sai idan ya kasance kuma najasar da aka yi ta gangance aka sa. Misali a ce sitar kin nan mai kwasar ya ake cewa mai bidan shi na kashi, a ce a zo a zube ta a cikin ruwa wanda suka yi adadin wanga da aka ci, kun ga anan dole za a yi bincike najasar da aka sa ba kaɗan ba ce tana da yawa sosai. Wannan shi ne kenan ma'anar wannan hadisin. Allah ya sa an gane. Hadisi na gaba, wa an abi hurairata radiyallahu anhu an karbo daga Abi Huraira, domin ina daga cikin abin da jinna muna wancan abun, ma'ana wancan abubuwan da aka ce za a lura da su a cikin ruwa, al-asnafu thalatha kinnan. Ina daga cikin abin da jinna muna cewa ruwa ne kadan ne ake lura da wannan, shine lokacin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam akwai wata rijiya da aka yi wanda wasu daga cikin kauya suna jefa mushe na dabbobi da abin da ya kamata a ciki, ana jefawa ledoni na shiga, gomi na shiga, amma kuma duk da haka nan mutanen garin suna mi suna amfani da wannan ruwan, amma ba a taba ce musu mi ruwan najasa bane. Dan saboda me? Dan saboda ruwa ne da yawa, kinan nan ba a kula da najasar ta canza ko ba ta canza ba, a tunda ruwa da yawa ne za a ta amfani da su, ba a tunanin najasar za ta iya kai adadin wannan ruwan balantana hatta riki da su ta lalata su. حديث نقبشيني عن أبي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يغتسل أحدكم كذا تيمقي وانك في الماء الدائم أتكروا واندسك دوامي وهو جنوب الحالي ينال جنبه. وانا حديث ينا بياني شما أنواع المياه من حيث الجريان والبقاء. Yana bayanin kashe-kashen ruwa ne idan aka lura da gudanarsu da kuma tsayawarsu, kinan ruwa kala biyu ne, akwai al-ma'ul dabib su ne wanda suke wuri guda, akwai kuma al-ma'ul jari ko su kuma su ne wanda suke gudu. To muhimmancin sanin wannan shine ruwan da suke a wuri guda baya halatta mutum yayi hutsari ko yayi kashi a cikinsu, an gane da kyau. Su kuma wurin da suke gudana ba ya halatta mutum yana so ya hutsarin shi, domin da ya hutsarin zai wuce. Su kuma wancan wanda suke wuri guda, sannu sannu idan ana yi zai kai ga najasar ta yi ne ta lalata ruwan. To shi yasa wanda ruwa wanda suke wuri guda aka hana, amma ruwa wanda suke gudu wannan kuma ya halatta mutum yanda yake so. Sai dai nan malamai sun tattauna dangane da wannan lamun kin, lamun nahyi ce. Shin wannan lamun kin ko kuma nan annahyu litanzihi ne ko kuma annahyu litahrim, hani ne na kyama ko kuma hani ne na haramci? Ma'ana haramun ne mutum yayi wanka a cikin ruwa wanda suke wuri guda, domin idan aka ce ruwa wanda suke wuri guda akwai ruwa masu yawa, misali tabki, wanda suke zuwa kauye ko gona sun san tabki ko shin dan rami babba da ruwa suke taruwa, za ku ga mutane suna wanka a ciki, akwai wanda ma zai iya wusaki a ciki. Suna bayanin haramci ne ko kuma suna bayanin tarhanci ne? Magana mafi inganci shine wannan hadisin yana bayani ne, malamai suna cewa ya zo ne min babin ta'dib, ma'ana manzon Allah ya hana a yi gutsari ne a cikin ruwa wanda suke wuri guda dan saboda ladabtarwa, dan saboda idan suna a wuri guda kana kallo mutum ya yi gutsari za ka yi tsantsanin ruwan, ko da yake kuma me ba na jasa bane ko za ka yi tsantsanin su. To dan saboda wannan aka ce me kada a yi gutsari a ciki, amma kana iya shiga kai wanka a ciki, an gane da kyau. Wannan shine kenan ma'anar wannan hadisin, ruwa masu gudu kai gutsari in kana so, kai kashi ciki in kana so, amma ruwa wanda suke wuri guda kada kai gutsari, ko da yake ya halatta kai ne kai wanka, amma idan kai gutsari ba za a ce ba kai haram, sai dai za a ce kai makruhi. Wannan shine ma'anar wannan hadisin. Akhrajahu Muslim ya fitar da shi. wa ar-rajul sahiba an-nabi sallallahu alaihi wa sallam, an karbo daga wani mutum wanda ya abokanci manzon Allah tsira da amincin Allah su kara tabbata a gare shi. Qala yace naha rasulullahi sallallahu alaihi wa sallam, manzon Allah yayi hani an taghtasila al-mar'atu, mace ta yi wanka bi fadli ar-rajul, da sauran ruwan da namiji yayi wanka da su, aw ar-rajul ko kuma namiji yayi wanka bi fadli al-mar'a, da sauran ruwan da mace ta yi wanka da su, waliyaktarifa jami'an, sai dai su kamfato gaba ɗayan su, ma'ana sai dai su yi wankan tare da ruwan. Akhrajahu Abu Dawud, Abu Dawud ya fitar da shi, wan Nasa'i da Imam An-Nasa'i, wa isnaduhu sahihun, isnadin sa ingantacce ne. Kenan anan idan muka lura wanda ya rawaito wannan hadisin cikin sahabbai an faɗi sunansa, ba a faɗi sunansa ba ko, wannan shine kenan. kuma yana ɗaya daga cikin ka'idodi na mustalahul hadis, suke cewa al-jahalatu fil-rawi illatun yuraddu biha marwiyahu, idan aka samu hadisi a cikin wanda suka rawaito hadisin sai aka samu wani mutum wanda ba a san shi ba. Jahala kala biyu ne, akwai a jahalatul hal ko kuma jahalatul ayn, ya kasance ba a san shi ba ko kuma an san shi amma ba a san halin sa yake ba. Idan a cikin sassalal hadisi aka samu wani mutum da ba a sani ba, to irin wannan hadisin sai ake ce masa majhul an gane da kyau ko yana irin wannan hadisin sai a ce mishi mubham shine suke cewa mubhamun ma fi hirawin lam yusam in ji al-imam al-bayquni ko mubhamin hadisi shine wanda a cikin sa aka samu wani marawaci wanda ba a faɗi sunan sa ba to kun ga nan ne wannan sahabi an faɗi sunan sa ba a faɗi sunan sa ba to sai dai har yanzu akwai ka'ida suke cewa me yake da suna idan ya kasance wanda ba a sani ba a cikin rawaito hadisin sahabi ne to shi babu dahi domin suna cewa as-sahabatu kulluhum udulun thiqatun athbat idan ya kasance a cikin hadisi sahabi ne ba a san ba a sani ba sahabin ne ba a faɗi sunan sa ba suke cewa to shi rishin sanin sahabi a cikin salsalar hadisi baya tasiri a wajen karbar hadisin an gane da ke ko nan mun shiga wani fanni ne wanda in ba wanda suke dan sama-sama ba a wajen ilimi ba ba za su gane ba to sai dai ana yi ne da a bago hakkin shi ma'ana dai wannan hadisin an gayi sahabin amma ba a gayi sunan sa ba to wannan rishin faɗin sunan sa baya tasiri a wajen rishin karbar hadisin dan saboda sahabbai gaba ɗayan su adillai ne an gane da ke ko to kenan wannan sahabin da ba a gayi ba yake cewa manzon Allah ya yi hani akan mace ta yi wanka da sauran ruwan da namiji ya yi wanka da su wani irin wanka na ake nufi shine wankan janaba an gane da kyau ko kuma namiji ya yi wanka da sauran ruwan mace sai dai su yi a gaba ɗaya kenan a ƙarara mai wannan hadisi yake nuna mana baya halatta namiji ya yi wanka da sauran me da sauran ruwan mace ko mace ta yi wanka da sauran ruwan me da sauran ruwan namiji sai dai su yi a gaba ɗaya to bari mu je akwai sauran bayani وعن ابن عباس رضي الله عنهما ان كربو ده ابن عباس يا ترى الله تعالى تفتا اغري سو شي سو ديو شي ده مرايتين سا يجي ان النبي صلى الله عليه وسلم للي النبي سيرا ده امينتي الله سو قال تفتا اغري شي كان يرتسل يا كسنتي yana wanka بفضل ميمونه ده سورر روان ميمونه رضي الله عنها يا ترى الله تعالى تفتا اغري تا تاب an gane da kyau akwai tun ƙara warara ko babu manzo Allah ya ce kar a yi nan kuma an ce gashi yana yi to ya za a walwale wannan matsalar bari mu ƙi da wannan riwaya ya ce wali ashabis sunan ga kuma ma'abuta as sunan suwaye ake ce ma ashabis sunan su ne mai yake da suna at-tirmidhi abu daud an-nasa'i dawa ibnu maja an gane da kyau ko su ne ashabis sunan سوني الأربعة كنا يتي ولأصحاب السنن كما أبو تاء السنن اغتسل بعض أزواج النبي صلى الله عليه وسلم وصدق تكن ساشا ماتا يمنظان ألا سنوانك في جفنة أتكن وتروبة هو نباه فجاء يغتسل منها سيمنظان ألا يزوشي ما يناوانك دقوان نروان دسوك بلي فقالت سيتتي مسا إني كنت جنبا نينا كسنتي وإنا دجنبا فقال سيتي إن الماء لا يجنب أي سوروا باسا ينجنب وصححه الترمذي وابن خزيمة كنا وانا حديث كنا ابن عباس نيكي بعد العبار ميمونة ودى إتتي إنا سماني إتتي ما تاتو قرشي لمزاء الله يا أورابا إنت مزاء الله بيساك وانا أوريبا ودى تنتين ابن عباس سي إتتي تيوانكا سي مزاء الله يزوي يوانكا دوان نروان تيوانكا رسو sai ta ce ma manzon Allah ai ina da janaba da kai wanka da ruwan sai ke cewa ai ruwa ba sa janaba to akai sai muka ce akwai a zahiri akwai tunka da warwara ko can manzon Allah ya ce kada ai wanka da sauran ruwan mace nan kuma gashi yayi to ya za a gama wannan hadisan guda biyu ai an ce aljamu aula min at-tarjih ko idan hadisi guda biyu suka ci karo da juna to ba za a ce ba za a yi wurgi da wanga kai tsaye ai aiki da wanga a za a yi kokarin hada hadisan ne an gane da kyau ko domin suke cewa la ta'arud fi nusus hal abada ba za ka taba samun hadisi ya ci karo da hadisi ba sai dai kai kwakwalwarka ce ta kasa gano yanda za a yi a hada su an gane da kyau ko wannan shine kenan wa zai gaya mana ya za a hada wannan hadisan manzo Allah ya hana kuma gashi yayi an gane da kyau ko dai manzo Allah ya hana kuma gashi yayi kuma san da cewa ɗabi'ar manzon Allah idan ya hana abu to yana nisantar wannan abu fiye da kowa ya ayyuhal muallim ya ayyuhal muallimu ghayruhu halla li nafsika kana bil ta'limi an gaya da kyau ko ya za a hada wannan hadisin kar ayi ni kuma nayi aha wa zai ba mu aha malam eh eh wajen larura ko yawa na gane amsa ku ji za ku lafiya sai ai amfani da ruwan babu wasu ruwa sai amfani da wannan ehem bai halatta ba sai a bar su a gehe to wannan amsa ce mai kyau amma sai dai tana barin baya da kura an gane da kyau ko wannan shi ne kina akwai amsa da ta hita aha Abubakar duka ni za a yi gida su yi da hanyar min babin tanzi ba na makruhi ne can ko? Aha zai jazakumullahu khairan wannan ita ce amsa mafi inganci ko da yake ko a wani bangare za a iya sai aka amsa ko to ku bari in ba ku ka'ida wanda in kuka rike ta duk wani hadisi da yake muku karo za ku iya walwale shi amma hadisin da ya shahi manzon Allah ya hana kuma yayi kafin kun zo a wajen wasu hadisi ga yanda ka'idar take ka'ida ce usuliya ku rike ka'idar ka'ida ce mai dan tsawo kadan suka ce idza nahan nabiyyu sallallahu alaihi wa sallama an shay'in idza nahan nabiyyu sallallahu alaihi wa sallama an shay'in fa khalafahu bi fi'lihi fayakunu al-fi'l al-mukhalif sarifun lin-nahyi min at-tahrim ila al-karaha bazan mai ta ba wanda ya sake sauraron audio sai ya rike suka ce idan manzon Allah ya ce kada ayi abu sai aka same shi kuma gashi yanzu yayi abun suke ce to wannan abun da manzon Allah ya kai tsaye yana nuna halin da manzon Allah ya a can hali ne na makruhi an gane da kyau ko ba hali bane na ni ba hali bane na haramci an gane da kyau misali manzon Allah ya ce la yashrabanna ahadun minkum qa'iman kada ɗaya daga cikin wanda ya sha ruwa daga tsaye kuma sai aka samu a hadisi ingantacce manzon Allah ya sha ruwa daga tsaye kun ba mu wata larura an gane da kyau ko ya ake hada su shine wancan hali ne na ni na makruhi kada ka sha amma in ka sha ba ta da laifin komi amma ka sha daga zaman shi alkhairi an gane da kyau to shi ma haka idan mutum ya wanka da ruwa kada kai shi yayi alkhairi amma idan kai wankan ka yayi ka tsarkaka kun baka da laifin komi an gane da kyau ko wannan shine kenan insha Allah zamu bi akwai hadisi da yawa da zamu iya haduwa da su wanda zamu karanta tafiyin wannan ka'idar alaikum assalamu alaikum litahin ga yacca ku ba latiza litahin shi وعن ابن عباس وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال أنك قولك أبي هريرة يدر الله تكارة بطا أغريشي ياتي قال رسول الله صلى الله عليه وسلم وظال سيداد أمين تعالى سكارة بطا أغريشي ياتي تهور إناء أحدكم سركن قرير ديانكو كوكما قوانو دمع نزبدا da kun ji mun ce ƙwarya muna nufin duk dai wani abu da ake amfani da shi wajen sa ruwa ko sa abinci ee tuhuru ina'i ahadikum sarkin ƙwaryar ɗayanku idza walaga fihi al-kalbu idan kare lallagi a ciki an yaghsilahu sab'a marratin shine ya wanke sa sau bakwai ulahunna bit-turab na farko daga ciki ya sa ƙasa akhrajahu muslim ya rawaito da shi ya fitar da shi وفي لفظ اجمل لفظ له ناس شي مسلم كين فليرقه تو يزبدا وان الروح وللترمذي امام الترمذي اخراهن معنى اخراهن كرشي daga cikin su au ulahun ko na farko daga cikin su ma'ana a riwaya ta imam turmizi shakka aka samu shi yana shakka ukhrahunna ne aka ce ko ulahunna na farko za a sa kasa ko kuma na karshe za a sa kasa wannan hadisin kenan yana bayani ne akan najasa ta mi ta kare manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yake cewa sarkin kwano ko ƙwaryar ɗayan ku idan kare lallagi me ake ce ma lallagi shine sa halshen nan da kare yake domin kare yana shan ruwa haka ne yake yi to shi ake ce ma lallagi kenan da ya zura halshe shikenan kenan idan kare lallagi a cikin ƙwaryar ɗayan ku ya wanke shi sau bakwai wanki na farko ya sa mi ya sa ƙasa wannan shine a riwaya ta Tirmidhi ita ce yi shakka na ƙarshe na farko ko na ƙarshe amma magana mafi inganci shine na farkon shi ake sa ƙasa domin an ce da ƙarshe za a sa ƙasa kuma sai an ƙara wani wanki shi yasa wannan riwayar ta cewa da farko za a sa ita ta inganci domin asali ma ita ce riwaya ta Imam Muslim. Wannan shine kenan. Wannan hadisin yana bayanin abubuwa kamar haka. Na farko yana nuna mana cewa kare najasa ne. An gaya da ke ko? Wani zai iya cewa turka shi ko? Domin a kwanan nan aka samu a Zaria. Zaria ne ko Kaduna? Kaduna ko? Ina tsammani Kaduna ne. Aka samu wasu mutane, riwayoyi sun bambanta. Wata riwayar aka ce biki ne aka yi, malamin su ne ya samu karuwa sai ya yanke ma ɗansa kare. Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Amma a wata riwayar aka ce a'a, kawai walima ce aka yi ta a yanka kare don su nuna ma al'umma cewa su a aqidar su cin kare ya halatta, domin asali su ɗan kalakato ne ko? Ɗan kalakato kun ba su aiki da hadisi. Shi yasa inda ni na ga bidiyon da idanuna ɗaya daga cikin wanda suka yi suka sharo mun yake cewa mun yi haka ne don saboda murna cewa ya halatta mu a aqidar, kuma a Nigeria kowa yana damar yin addinin sa, kuma idan an ce abinda muka faɗi ba gaskiya ba ne to a kawo mana aya, yace a kawo mana aya da ta nuna cewa cin kare menene, cin kare haramun ne. An gaya da ke ko? Wannan shi ne kenan. Da Allah kuna yi ka musu aya? Ha? Kuna yi ka musu aya wadda ta hana cin kare? To ni dai a iya ɗan ƙaramin fahimta ta ina kawo, ina iya ka musu aya. Domin dan me yasa ba sai da cin kare ba, dan waye ce kala ce? Manzon Allah ko? A hadisi ne yazo haramcin cin kare da kasancewar ta najasha. An gaya da ke ko? Asali kaida ce a wajen malaman usul suke cewa, suke cewa a kullu najisin fa huwa haramun wa laysa kullu haramun najisan. Dukkanin abinda aka ce najasa ne to haramun ne cin sa da ta'amuli da shi, amma kun ba duk abin da yake haramun bane najasa. An gaya da ke ko? Dai wannan kaidar mun ta zuwa ga wanda za a ƙara fayyace ta, amma ta bangaren farko dai kun gane. To hadisi ne yace kada a cika, sun ce su kuma alqur'ani suke ne. To a ayar da za ta nuna musu da cewa cin kare haramun ne shine wa ma atakumur rasulu fakhudhu wa ma nahakum anhu fantahu. Abinda manzo ya zo muku da shi ku karba, abinda ya hana ku ku hanu, ya hana ku daga cikin kare za ku hanu ko ba za ku hanu ba. An gaya da ke ko? Idan kuka yi wannan kenan wa kuka bi, kai tsaye Allah kuka bi ko? Wannan shine kenan. To wannan ita ce ayata ta me yake da suna ta haramcin cin kare, ko da yake wanda Allah ya dike zuciyarsa babu abin da ka isa kai da shi. Khatamallahu ala qulubihim. Wannan shine kenan. Muna fatan Allah ya shiryar da su. Wannan kuma hadisi yana nan muna ashe duk karan da duk me yake da suna dabbar da take haramun ne cinta. To miyanta da gutsarinka da kashinta haramun ne, mun najasa ne shi ma. Ka'ida ce take cewa ma haruma akluhu fa bawluhu wa rawquhu najisun. Duk abin da yake haramun ne cinsa to kashinsa da gutsarinsa haram ne, wasu suna sa walu'abuhu da kuma miyansa. An gaya da ke ko? Wannan shine kenan. Sai dai wanda aka samu istisna'i a ciki irin su musa da sauransu, za mu gani musamman na musa ga yanar gaba ko? Jayyid. Kuma najasa ta kare tana ɗaya daga cikin abin da najasa da malamai suke cewa an najasatul mughallaba, najasa wadda aka tsananta a kanta. Domin najasa kala uku ce, akwai mughallaza, akwai mukhaffafa, akwai najasal adiya. To wannan tana ɗaya daga cikin najasa wadda aka tsaurara, domin wai kare lallagi ne zai yi a cikin ruwan, ka zub da ruwan, bayan ka zub da ruwan kwanan shi ma ba za ka yi amfani da shi ba sai ka yi me, sai ka wanke sa, kuma wankin ba ma wankewa guda ba, sai ka wankewa nawa? Bakwai. Kuma wankin bai isa ba sai ka sami, sai ka sa ƙasa. Nan ma malamai su tattauna dole sai ƙasa ko kuma ana iya a sa wani abu wanda yake dokar matsayi na tsarkakewa. To nan ma malamai sun yi ta kai kawo wa khairul huda huda Muhammadin sallallahu alaihi wasallam, sa ƙasar ka huta ka kama nemo wani sokili. An gaya da ke ko? Wannan shine, domin sa sokili ne ijtihadi, idan ka sa ƙasa zaka yi hidda shakka. Ko misalin wajen wankan janaba ne, saka sa sabini shi yake, amma in ka sa sabini kuma to kuma ka sa kanka a cikin shakka. Jayyid. Na gaba yake cewa hadisi na gaba wa an abi qatada, an karbo daga abi qatada radiyallahu anhu, yadar Allah ta kara tabbata a gare su, a gare sa, anna rasulullahi sallallahu alaihi wasallam, lalle manzo Allah tsira da aminci Allah su kara tabbata a gare sa, qala fil hirra, yace dangane da musa, innaha laysat binajisin, ai ita ba najasa bace, innama hiya domin ita min at-tawafina alaykum tana daga cikin masu kewayawa akan ku akhrajahu al-arba'a mutun hudu suka hutar da shi wa sahahahu at-tirmidhi wa ibn quzaima al-imam at-tirmidhi da ibn quzaima sun inganta sa to akhrajahu al-arba'a man hum al-arba'a suwaye mutun hudu nake zan san sami amma da yake yau rana ke ta biyu rana ta uku sami zan yi amma yau wa zai gaya mana man hum al-arba'a rawahu al-arba'a idan aka ce mutun hudu suka hutar da shi suwaye a na wajen lati rana jan daga hannu aha منهم الأربعة أها نسائي ابن ماجه وانغا أين أكو وانغا أها أها توكو غينا غبا أتيك أكو توتون التي لا سنهار التي لا سيدا أتيك أبشي أها جيد أها Bukhari da Muslim an yago aha su muttafaqun alayhi ne na ba ku amsar sakar amsa a Abu Dawud aha dawa Tirmidhi ko Tirmidhi to wannan sune su duke na an cika muku dai wannan sune kenan su hudu rawahul arba zuwa gaba na ce muku tsami zan aha ta wannan hadisin Qatada ne ya rawaito sa dalilin wannan hadisin shine Qatada ne ya kawo ziyara ya kawo ziyara a wani gari na manta wani gari ne daga cikin garuruwan Madina ne ko ina ne ko Makka ne da yazo sai aka kawo mishi ruwan harwalla ina tsammanin wajen Sham ne yazo aka kawo mishi ruwan harwalla sai ga Musa ta zo ya ga alamun Musa ruwa take so sai ya karkata mu Musa ruwan ta sha tana shan ruwa sai suka ce kai ya aka yi ka karkata wa Musa ta sha ruwa ai kaga ta lalata ruwan kenan an gani da kyau ko dai sai yace musu a'a yace yashi manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam yake cewa an tambaye shi dangane da Musa yake cewa ita ba na gisa bace domin ita na daga cikin masu kewayawa daga cikin ku an gani da kyau ko shine dalilin hadisin wannan hadisin yana nuna mana abubuwa kamar haka na farko yana nuna mana da cewa Musa a najasa ce ko gani haka a ciki ba kun gani har ko ku gane ba Musa asalinta najasa ne shine abin da ke karantar da ku akwai wanda bai gane ma nan ba asalin Musa najasa ne dan shi yasa ma ba ami ba a cinta ko ya halatta a ci Musa mun ga hadisi ko kullu dhunabi min as-sibai fa akluhu haram duk abin da ke da zaga cin sa haram ne Musa tana da zaga ko ba ta da tana da zaga kun mun ga ko duk abin da baya halatta a ci hitsarin sa da sauran abubuwan sa najasa ne ko to shi yasa kenan kasancewar su a cikin kansu sun dauka akan cewa duk dabbar da ba a ci najasa ce to shi yasa suka yi tsammanin Musa da tasa bakinta a cikin ruwa tasa halshenta a cikin ruwa sun yi ne sun lalace to sai aka nuna musu ai anan manzon Allah ya yi sauki dan saboda tausayi ga al'ummarsa kenan ita Musa an hudda ta ne daga cikin najasa dan saboda manzon Allah yake cewa raf'an limadha raf'an lilharaj dan saboda Musa tana daga cikin dabbobin da suke kai kawo a cikin mu kowane lokaci to kula da ruwa idan dai akwai Musa a gida abu ne mai wahala idan aka ce duk ruwan da Musa ta sa baki sun lalace sun zama najasa to za a sananta ma al'umma shi kuma manzo Allah duk abin da suke ga sananta ma al'umma yana mi yana kyamarsa azizun alayhi ma alimtum harisun alaykum bil mu'minina raufur rahim to dalilin wannan sai manzo Allah ya hudda najasar Musa yace ita babu laihi dan saboda ita mai kewayawa ce daga cikin ku an gane wannan masala da kyau kenan Musa idan ta sha ruwan ba su da komi ko da yake ko asali cinta menene cinta baya halatta wannan shine kenan aha sai hadisi na gaba maliki cewa wa an Anas ibn Malik radiyallahu anhu an karbo daga Anas dan Malik yadar Allah ta kara tabbata a gare sa qala yaji jaa arabiyun wani ba kauye yazo fa bala fi ta'ifati almasjid sai yayi gutsari a bangaren masallaci fa zajarahu an-nas sai mutane suke masa tsawa fa nahahumun nabi sallallahu alaihi wasallam sai manzon Allah ya hana su falamma qada bawlahu lokacin da ya kare gutsarin sa أمر النبي صلى الله عليه وسلم بذنوب من ماء وزا الله يا أمني دا أكاو غوغا تروى فأهريق عليه سي أكا قرى راشا أكالسا أكا ونهو ساري متفق عليه وانا حديث من شابيان تسوسي كيس يوانا حديث ينا بيان ني أبن دا أكي كوات دا نجسا دشي أنغا يدجوكو دمي أكي كوات دا نجسا دا روى إذن باب روى شيني زا أزوغمي دا كسا إن باب كساها duk wani abu wanda yake iya kawar da najasa ko mushuwa misali kai hutsari babu ruwa babu dutse sai ka samu mushuwa ko kana da wani dan kyalle cikin aljuhu ka jawo ka goge shikenan ka take Allah kai sallah ko mu ce kai da mama ko tunda eh an ce akwai ruwan arallaki na an ce akwai ruwan sarki wannan shine kenan wannan hadisin malamai sun tattauna suke cewa dalilin da yasa manzon Allah ya hana su shi masa tsawa shine na farko suka ce dan saboda dan kada ya jawo cuta zuwa gare sa na biyu kuma suke cewa dan saboda kada ya bata sauran wurare domin lokacin da mutum yake hutsari ya tsaye da hutsari cikin bai so ba akai tsaye zaka ji kai kanka ma zaka ji wani sauyi ko kuma likitoci sun tabbatar da wannan yana me yana iya jawo cuta hutsari ya taho da ƙarfi sai ka matse shi ka rike sa yana iya jawo cuta ga al'auran mutum na biyu shine idan ya kasance hutsarin bai tsaye da hutsarin ba da aka kore sa sai ya ruga yana tara da hutsarin maimakon wuri guda ya lalace sai ina sai wurare da yawa su lalace an gane da kyau ko wannan shine kenan shi yasa wannan mutumin da ya kare hutsarin sa manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yake ce sa da ya sha duka ga hannun su Ali da su Umar bayan manzo Allah yake ce sai daga hannu yake Allahumma arhamni wa Muhammadan wa la tarham ahadan ghayrana ya Allah ka gafarta mini da Muhammadu wannan kuma ka dawo sa albarka wannan shine sai manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yace ayya laqad hajjarta wasi'an ai ka tauye wanda yake mai yalwa shine wa shine Allah domin rahamar Allah ba abun rewa bace mai yalwa ce dalilin wannan hadisi malamai suka buga wata kaida suke cewa man khalafa al-haqq jahlan fa innahu yutarafaqu bihi hatta ya'lama al-hukm al-shar'i man khalafa al-haqq jahlan فانه يترفق به حتى يعلم الحكم الشرعي دو wanda ya saba ma gaskiya cikin kuskure to za a yi masa sannu har a sanar da shi ga yanda abin yake in ya girman kai wannan shi ma sai a mishi jahilci an gane da kyau ko mutum ne yaro ne yayi zagi a farko-farkon tasowar sa ba ta bace yayi zagi ba sai aka ce kai tsaye yayi zagi sai a ce masa a kaka sake yin zagi ba a zagi ai sai can kuma an jima aka ji ya kwada zagi to a wani lokacin sai a yi ne sai shi ma a kwada mishi mari ko wannan shine kenan farko a masa sannu zuwa gaba a mi a tsananta to shi ma wannan yanzu da a ce karo na gaba ya zo ya wani hutsari ya za a mishi a wannan sai a dubga mai kashi ko wannan shine kenan suke cewa idan mutum ya saba ma gaskiya cikin kuskure cikin rishin sani to ana masa sannu sai sa ku ga manzo Allah sallallahu alaihi wasallam lokacin da fara da'awa ba kai sai aka fara umurta saboda yayi ne yaki dan saboda akwai jahilci sai ya kira su kenan da sannu sai a kara miki da suna sanane a hadisi na gaba malik ya cewa wa an ibn umar ba a tambaya take karatu aha aka sa aka sa a wajen ku falamma qadani ke gare ni qada ne kinan kuskure ne wajen ka aqsa baya da ma'anar karewa al-masjid al-aqsa wanda yake can kasa can cikin kware kinan kware shine yake suna aqsa kinan falamma qada kuskure ne ga wajen ka wa an ibn umar radiyallahu anhuma qala an karbo daga ibn umar yadda Allah ta kara tabbata a gare su yace qala rasulullahi sallallahu alaihi wa sallam wa zalla tida da aminci Allah su kara tabbata a gare shi yace uhillat lana maytatani an halatta muna mushe guda biyu wa damani da kuma jini guda biyu fa ammal maytatani amma mushe guda biyu fal jarad wal hut shine al jarad fara wal hut da kuma yake ce masa kidi wa amma damani amma jini guda biyu fattahalu wal kabid attahalu ita ce makaikaiciya wal kabidu ita ce zuciya an gane da kyau ko akhrajahu ahmad ya hutar da shi wa ibnu majah wa fihi da'fun sai dai a cikin sa akwai rauni an gane da kyau ko jayyid wannan hadisin duk inna kalita sai na ce ka a alkabit alkabit ita ce zuciya an gane da kyau ko nace alkabit zuciya zuciya ko akwai mai shakka akan haka a akwai mai shakka akan haka a anta ita ce alkabit a anya ko babu mai shakka a cikin ku to ni abin da nake da tabbaci anta zuciya ce an gane da kyau ko jayyid to mu je akan wannan daga baya zan amma abin da na sani ni alkabit ita ce zuciya kabidi an gane da kyau ko jayyid jayyid at-tahal ita ce mi makaikaiciya alkabit ita ce zuciya a wata riwayar an ce anta wanda nace zan kara meke suna nasuwa akan wannan fasarar ta anta akai sai mi aka ce akhrajahu ahmad ya wutar da shi ibn majah wannan hadisi nake muku yana daga cikin hadisi wanda yake nuna rahmar da manzon Allah ya yi mami ya yi mata laka bawan Allah da ya halatta masa mushe nami na fara ko ita ce naman wa naman talaka shi kuma mai kudi aka ce dole sai mai rai zaki shi kuma talaka bawan Allah sai aka sauƙaƙa masa hatta mushe zai ci amma mushe nami mushe na fara wannan shine kenan a wannan hadisin idan muka lura an ce wa fihi da'fun a cikin sa akwai rauni me ya da'f kin dake da kai a cikin wannan hadisin da'f kin shine jingina hadisin zuwa ga manzon Allah sallallahu alaihi wasallam shine suke cewa da'ifun marfu'an wa madha wa sahihun mawqufan idan aka ce zuwa ga manzon Allah ya faɗi wannan hadisin to da'ifi ne domin ba magana bace tawa ta manzon Allah sallallahu alaihi wasallam amma idan aka ce magana ce ta Ibn Umar to an tayi aka magana ce wadda take ingantatta kenan wannan hadisi magana ce ta Ibn Umar amma sai dai ba akwai lokacin da maganar sahabi za ta iya dokar kawan manzon Allah ne yake akwai kaida a wajen malaman usul fiqh suke cewa qaulu sahabi فيما لا مجال للرأي فيه له حكم الرفع idan sahabi ya faɗi wani abu a cikin abin da babu ra'ayi a cikin sa ba'ana akwai magana wanda da kaji ta kasan da cewa wannan ba ra'ayi bace addini ne ya hukunta to irin wannan maganar idan sahabi ya faɗe ta ana dangana ta kawar manzon Allah ne yake an gane da kyau ko kina wannan hadisi magana ce ta Ibn Umar amma tana da hukuncin kawar manzon Allah ne ya hukunta haka domin a addini babu wanda yake da damar ya halatta wani abu in ba Allah da wa ba Allah da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam shi yasa kenan da sahabi ya ce an halitta kaza ko abu kaza ya halatta matukar dai maganar ta inganta daga sahabin to tana da hukuncin kawar manzon Allah ne ya faɗi da mi da kansa an gane da kyau ko kenan mi aka halatta shine me yake da suna fara da kuma mi da kuma kihi wannan kun ba ya shafi kihi ba kawai duk dabbobin da suke rayuwa a cikin mi a cikin ruwa nan kuma aljara da malamai suna kiyasta dukkanin mala nafsa lahu sa'il me ake cewa mala nafsa lahu sa'il shine dukkanin kwaran da baya da jijiya mai gudana da jini to shi ma hukuncin sa hukuncin fara ba sai an yanka an gane da kyau kenan kiyasi akan fara duk wani kwaro wanda baya da jini da yake gudana a cikin jikinsa to cin sa ba shi an yanka ba ba zai ba babban misali mi dabar ma suke ci wanda mu ba mu ci shi mu je yawa kun ga hukuncin sa hukuncin fara in ka ce dole fara za a ci kiran ka ci zaura ma sai sun yi zanyen kan shinge sannan su kishi an gane da kyau ko wannan kuskure ne to kenan duk wani kwaro wanda jini baya gudana a jikinsa shine ake cewa mala nafsa lahu sa'il to cin sa ba sai an yi mi ba sai an yanka ba daga cikin su mi a kunama ko kunama ai bata da jini ai akwai wanda suke cin kunama ko ko da yake idan muka sha wata kaida cin ta bai halaka ba ko tunda yake da suna daga cikin kaidodin abinda ba a ci shine mi mala ya duru ko abinda ba ya cutarwa a asali dai anan sai manzo Allah ya halatta mana kuma jini guda biyu shine makaikaciya na mi da kuma mi da kuma zuciya ku je akan fasara ta gobe sati mai zuwa ne ban manta ba zan kara mani abinda nake tunani alkabir nan shine mi shine zuciya an gane da kyau ko wannan shine kenan su kuma dan me yasa aka ce musu jini guda biyu dan saboda asalin su kawai menene kamar jini suke an gaya da kyau ko jayyid kenan asalin su jini ne idan ka biki zuciya ita ma haka daga cikin ta ne ma asali jinin yake me jinin yake kullowa an gaya da kyau ko anta ita ma tana shiga a ciki idan aka meke da suna kiyasta ta da makaikaiciya domin ita makaikaiciya ta da ita da anta kusan abun gakin su guda an gaya da kyau ko wannan shine kenan jayyid sai mu zo a hadisi na gaba وعن أبي هريرة رضي الله عنه عن كربونة أبي هريرة جعل تكار تبتع أغريش قال ياتي قال رسول الله صلى الله عليه وسلم وصال سيران أمين جعل سكار تبتع أغريش ياتي إذا وقع الذباب في شراب أحدكم إذا انكجي يهوات أتكين شن أبين ديانك فليغمسه تو يدرم ياشي ثم لينزعه سنن سيتروسا يهدوسا فإن في أحد جناحيه داء دومين a cikin dai daga cikin hikansa akwai mi akwai cuta shine da wa fil akhir shafa'an a cikin kuma hikinsa guda akwai mi akwai waraka waraka kina akwai magani akhrajahu al-bukhari imam al-bukhari mutaddashi wa abu daud da abu daud wa zada kuma ya kara wa innahu yattaqi bi janahihi kuma domin shi idan yayi haka yattaqi bi janahihi alladhi fihi da zai kare kansa daga hikin da a cikin sa akwai ne akwai cuta shine yattaqi ma'ana zai kare kansa daga hikin da akwai cuta a ciki wannan hadisi ne wanda wasu daga cikin masu aiki da hankali a addini sun karyata wannan hadisi suka ce ƙarya ne dan me dan saboda ya za a ce kushi yana da meke da suna yana da cuta ga hiki guda yana da lahiya kuma ya za a ce aka durmuya kuma shikenan za a samu waraka da wannan cutar sai dai a cikin addini abinda manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya zo mun da shi zamu karba kai tsaye wa ma kana lil mu'mini wa la mu'minati idza qada Allah wa rasuluhu amran an yakuna lahum al-khiyaratu min amrihi kuma a wani bincike na wasu likitoci sun tabbatar da wannan maganar ta manzo Allah sallallahu alaihi wasallam malamai sun tattauna kalma ta az-zubab wai shin tana nufin kuje ne kawai ko kuma tana nufin alhasharat magana mafi inganci shine azzubab nan ba ana nufin kuje kawai ba ana nufin suke ce azzubabu huwa kullu hasharatun tatiru shine dukkanin kwaro wanda yake hira ana ce mishi azzubab da larabci an gane ko kina wannan ba ya shafi kuje ba misali akwai cinnaka ko kyashi wanda yake hura to irin shi ma in ya fada maka a cikin hura kun gane ko shi ma zaka mi zaka durmuya domin shi ma azzubab ne yana ɗaya daga cikin abin da yake tabbatar da fasarar cewa abin da ake cewa azzubab shine duk wani kwaro mai hira shine yazo a hadisi manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yake cewa azzubabu kulluhu fin nari illa an-nahl me yake suna kwari dukkanin su suna a cikin wuta in ba mi ba in ba kudan zuma ba kun ga manzo Allah sai ya sa kudan zuma a cikin mi azzubabu a cikin kushi an gane da kyau ko inda wannan hadisin ya tsaya wa mutane da yawa kai dan me yasa aka ce kwari su kuda gaba ɗayan su a cikin wuta suke lahimi suka yi a nan ne sai malamai suka bayani suka ce ba ana nihin azaba ce ake musu ba ana nihin azaba ce gawa ga yan wuta an gane da kyau ko daga cikin fara'id kin al-Imam Shafi'i da aka rawaito wanda ake ba da labari shine ɗaya daga cikin khalifai shugabanni kuje kuda suka sha masa kai a fada sai ga Imam Shafi'i azami sai ya ce wai dan mima yasa Allah ya halicci kuda kamar yana fada ko sai ya ce khalaqahum yake cewa khalaqahum azabatan ko kuma aw ma ashbaha zalik fi ma'na al-asr sai ya ce masa khalaqahum azabatan lil khulafa Allah ya halicce su ne dan saboda su zamanto iqabun iqabun khalaqahu bi'iba iqabun lil khulafa Allah ya halicce su ne dan su kasance uquba ga sarakai an gane da kyau talaka da Allah kuje ko akai ya kama mishi domin kullun cikin shi ke ko to amma mai kudi fa lokaci guda in kuda suka zo za su tada mishi da hankali kamar labarin annamurud ko wanda Allah madaukakin sarki ya halaka da kuje ko shine inda cikin surat al-baqara Allah subhanahu wa ta'ala ya alamta ila alladhi haja ibrahima fi rabbihi an ataahu Allahu al-mulk al-Imam al-Qurtubi da sauran malaman tafsiri suke cewa wannan mutumin da ya jayayya da Annabi Ibrahim shine Namrud, wanda shine horkon sarki tsagera da akai a duniya kamin Fir'auna, wanda aka ce bayan Fir'auna. Akwai ma wanda ke ganin yama ita Fir'auna ta'addanci. Shine yadda Annabi Ibrahim ya ce masa Allah yana halitta sai me ya kawo mutum biyu ko daga cikin ƴan kaso, sai ya kashe wanga ya ce shi na raya da wanga, ya ce na kashe na raya, ba ka ce Allah ke kashewa ke raya ba, to na kashe na ya raya. Sai ya ce wannan to da ka kashe yanzu ka tada mu da shi, sai ya ce ba ni wata tambaya, ya ma kyale ka bai shi wata tambaya da nasa ba. Ya ce to fa inna Allah yati bi shamsi min al mashriqi fa ati biha min al maghrib fa buhita alladhi kafar. An ga yadda ce ko a wata riwayar sai da ranar tawadi sai ya ce to ga tana kawo da Allah shirme ne ko ba shirme ba, shirme ne. Da ƙarshe malaman tafsiri suke cewa yadda Allah ya halaka shi da kujin shi ne Annabi Ibrahim da ya ta masa ya ta kiran sai yake karbar addini. Sai a ƙarshe dai ai kun ga kuran Annabi Ibrahim suke ko har suke niyyar kone sa, da ya bar gari sai Allah ya turo masa wani mala'ika a cikin siffa ta mutum ya kira sa zuwa ga addini bayan Annabi Ibrahim. Domin Annabi Ibrahim ne ba ma bane shekawo ya kawo wajen fada, domin ana ganin tsagera ne yana iya halaka ma sarki, ba a bar shi iso ba. Sai Allah ya siffanta mala'ika sura ta mutum ya zo wajen sa ya kira sa zuwa ga addini. Sai ran sai baci ya ce shi ka ce ma Ubangijin ka shirya mu zo mu yaƙi ne da shi. An gane da kyau ko dai? Sai wannan mutum ya ce har ka ce ko? Sai ya ce to Ubangiji na ya ce ka shirya wuri kaza za mu haɗu mu yaƙi. Ya gani shi wannan mutumin ya tsaye shi kuma ya taro bataliyarsa, shi da gaske yake yaƙi Allah zai yaƙa. An zo a fagen yaƙi sai ga wannan mala'ikan ya zo shi kuma a bayansa bataliya ce ta ne ta saburo. An gane da kyau ko? Domin a zo babu saburo yana cike ko? Shi kuma bataliya sai take saburo. Wannan saburon sai ya halaka duk mutanen da suke bayan wannan sarkin, domin ya zamanto aya shi saburo guda. Sai ya shiga a cikin hancinsa ya yi ta masa yawo, ya koma gida da ya ci gaba da sarautarsa. Ya kai ga wannan saburon ya hana masa kwanciyar hankali, sai da ya kai ga kulki na ƙarhe yake ɗauka yana buga ma kansa. Idan wannan abin ya taso yana bugu dan saboda me wai ya kashe saburon, sai da ya kai shi ya halaka kansa da kansa. A wata riwaya aka ce sai da ya kusan shekara 400. An gane da wannan mutumin yana mulki da wannan saburon a cikin kansa ya hana masa sako ne. Da ƙarshe wannan saburon shi yayi ne shi dalilin halaka sa. Muhallu shahid dai ne aka ce az-zubab, duk wani kwaro mai mi mai hira. Wata ran zan iya tambayar ku mu liƙe da wannan hadisin wa an abi waqid bin laythi. An karkubo daga abi waqid al-laythi radiyallahu anhu qala yake cewa qala an-nabi sallallahu alaihi wasallam zalla jina da amince Allah suka tabbata a gare shi yace ma quti'a min al-bahima, duk abin da aka cire daga dabba wa hiya hayyatun al-hali tana raye fa huwa mayyitun tushima tace ne. Akhrajahu Abu Dawud wa Tirmidhi wa hasanahu Imam Tirmidhi ya kyautata shi wa lafzu lahu kuma lafazin nasa ne. Wannan hadisin yana bayani ne akan mai yake da suna dukkanin abin da aka cire ga dabbar da take raye to mushi ne, ma'ana baya halatta a ciki. Dalilin fadin wannan hadisin shine manzo Allah ya zo a Madina sai ya isko ga suna da wasu al'adodi. Al'adodin nasu ne shine idan rago ya gingata, an gane da kyau ko, to wajen daddakewa kun san ana daddake rago dan ya barbarbara dan ya zamanto kato ya take ba, to ana mi daga cikin abinda suke suna katse wannan golayen nashi sai a dumke. In aka katse wannan marainan sai a dumke, kun marainan nan sai a ci. Bayan shi kuma raƙun ma akwai wanda suke yin tuzo mai girma da raƙun ma da shanu. To in suka kai wannan lokacin tuzon ya yi girma, kun san idan tuzo ya girma akwai wanda yake hana su tsahiya musamman shanu, to sai a rage wannan tuzon yanke shi za a yi ba, kuma wannan wurin a sa mishi magani ya komo daidai kuma zuwa gaba ya dawo, sai a cire kuma a cinye. To shi ne da manzon Allah ya zo sai hana musu cewa duk abin da aka cire ga dabbar da take raye to wannan abin mushi ne, kenan baya halatta mai baya halatta a cisa. Subhanakallahumma wa bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilayk. Assalamu alaikum wa rahmatullah.
فإذا نجرب من نهو فذلك الروح فيه Thank you. الله أكبر Assalamu alaikum wa rahmatullah. Assalamu alaikum wa
Thank you.